Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar Yahuci. Amma da farko ga labaran duniya.
Nasare assalamu alaikum. Ga labaran ko mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi fatali da batun da ke cewa wai tawagar yakin neman zabensa ya gana da wani lauyan kasar Rasha, wanda har wannan tattaunawa da ake cewa an yi ya baiwa kasar Rasha haɗin kai domin kasar Rasha ta yi tasiri a zaben na shugaban kasa wanda aka yi a shekarar ta gabata. Trump, wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawarsa da yake New Jersey a jihar Asabar, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa duk da bayanan da ke fitowa daga kafofin sadarwa game da wannan batu bai hana kasuwar saka hannun jari tashi ba, sai dai kuma wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron yake cewa tawagar campaign ɗin tayi ya bayyana cewa shi yana cikin waɗanda suka halarci wannan ganawar. Haka kuma akwai cikin satin da ta gabata, sai da babban ɗan shugaba Trump ya ce ba shakka ya halarci wannan taro domin kuwa an yi masa alkawarin bashi wasu bayanai da ka iya zamewa Hillary Clinton, abokin karawa da babansa cikas a neman zaben shugaban ƙasan na Amurka. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin a Turkiya a shekarar ta gabata kuma ba su yi nasara ba maciya amana ne kuma kamata yi a ce an filla kanunsu. Shugaba Erdogan ya yi wannan kalamin ne a wajen bikin tuna wannan rana ta da raɗa wata gadar da ke Istanbul suna wato gadar 'yan mazan jiya. Dai wannan gadar a kanta ne aka yi sa'insa da masu goyon bayan juyin mulkin da kuma masu ƙin hakan, wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane 250 waɗanda suka haɗa da sojoji da fararen hula. A cikin jawabin na shugaba Erdogan ya ci gaba da cewa kamata yi waɗanda suke da hannu cikin wannan yunkurin na juyin mulki su zamanto an tsare su a gidan yari kwatankwacin irin na Amurka da suke da shi a Guantanamo Bay. Ya ce muddin majalisar dokokin ƙasar ta samar da dokar kisa ga waɗanda suka ingiza mutane su aiwatar da wannan juyin mulki, to ba zai ɓata lokaci ba wajen sawa dokar hannu. Ya ce waɗannan mutane ba su nuna tausayi ba lokacin wannan yunkuri, domin ko sun nuna wa mutanen sabin diga waɗanda ba su dauke da kowane irin makami wanda ya wuce tutar ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya bayyana damuwarsa yadda dangantakar tsakanin Qatar da makwabtanta ke ƙara sukurkucewa. Wannan yasa ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su nemi hanyar da za su kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙakan. Jean-Yves Le Drian ya yi magana da manema labarai ne jim kaɗan bayan ya kammala tattaunawa da takwaransa na ƙasar ta Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a Doha a jiya Asabar. A ƙasashen da suka haɗa da Saudi Arabia, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Bahrain da Masar duka sun soki Qatar ɗin da marawa ayyukan ta'addanci baya. Wannan ne ya sa ƙasashen suka baiwa Qatar ɗin sharuɗa 13 ko bayan sun yanke hulɗan jakadanci da ita. Duk da yake ƙasar ta ce a shirye take ta sulhunta da ƙawayen nata, amma kuma ko kusa ba za ta yarda ta fansar da ɗiyaucinta ba. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar kotun ƙoli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta shugaba Donald Trump ta shafa. Ma'aikatar shari'ar ta gabatar da buƙatar tun daren Juma'an da ta gabata, ranar Alhamis inda ta wuce ni dai, wani alkalin kotun gunduma a Honolulu mai suna Derek Watson ya kira da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake kare nau'ukan wato 'yan uwan mutanen da ke zaune a Amurka da ka iya shigowa daga ƙasashe 6 waɗanda yawancinsu musulmi ne, wato ƙasashen da suka haɗa da Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen. Watson ya umurci gwamnati da katta aiwatar dokar kan rukunin jinsi daban-daban na mutanen da ke zaune a nan Amurka. Watson kuma ya zartar da cewa duk wani dan gudun hijira da wata cibiyar tsugunar da yan gudun hijira ta yi alkawarin daukar nauyinsa a Amurka, to a bar shi shi ma ya shigo Amurkan. Kasar Jamus ta tabbatar cewa an kashe wasu ‘yan kasanta su biyu har lahira ta hanyar daba musu wuka a wani harin da aka yi kai musu a wani hotel a wani gandun shakatawa da ke Masar. Wani bayanin ma’aikatar harkokin wajen Jamus ta fitar ta ce, muna nuna ɓacin ranmu da tabbacin cewa wannan abu babban abin bakin ciki ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Gombe, inda gwamna ya bada umarnin a daina manna fasta domin ko a cewar sa lokacin zabe bai yi ba. To wannan kalamin na gwamna, wasu da bayan jami'ar sa ba na cewa wannan yayi daidai domin ko ai sai lokacin zabe ne ake leke fasta. Amma wasu kuma cewa suke yi yaushe gwamna ya zama malamin zabe. Wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da waɗannan mutane masu mabambantan ra'ayi game da wannan batu. Da farko gashi gwamnan da kansa da kuma umarnin da ya bayar.
Na ba wa shugaban yan sanda umarni na jihar Gombe ya tabbatar da duk wanda ya samu yana mannawa ya kama shi kuma ya daure shi. Wannan umurni zai fara daga yau domin kudi da dukiyoyin al'umma yake amfani da su. Ai wannan ba za ka tashi kai daya tak ko ku biyu ko kuma da yan guru kadan ku zo ku bata kayan al'umma a sunan siyasa ba. Siyasan kuma lokacin ma bai yi ba. Daga karshe na yi kira hukumar zabe wato INEC da ta tashi ta aikinta, ta manta da aikinta ba sai lokacin zabe ba ne. Aikinta an gama zabe yana nan. Kamar yadda muka sani, akwai lokaci da ake siyasa, akwai lokaci da ba a siyasa. A yanzu mun yi gyare-gyare a cikin gari, sai mutum ya zo da hoto ya mammanne hoto abun ya bata su ga baki daya a cikin sunan siyasa. To ina kira ga INEC da ta tabbatar ta sake yin wannan wa mutane. Wannan ba lokacin siyasa ba ne. In ma da siyasa ba irin haka ake siyasa a yanzu ba tukunna. Akwai lokacin irin wannan siyasan zai so.
Amma Alhaji Salih Lawal, shugaban jam'iyyar Labour Party na jihar, duk da yake ya ce wannan batu na rikicin cikin gida ne na jam'iyyar su ta PDP mai mulki a jihar, sai kuma a wuri daya ya ce duk abinda zai kawo zaman lafiya shi kam yana marhabin da hakan. Shi ma ga abin da ya shirya wa Abdulwahab din.
Wato ina ga wannan bare rasa alaka na abun su na cikin PDP ba, don akwai wanda suka taso suna kokarin neman gwamna kuma har yana kawo sabani tsakanin su. To shi ba bai ce wani ya fitar da wani, ba bai ce wani ya tsaya ba. Wannan bangaren su kenan. Sannan ta bangaren mu yan siyasa, mu a siyasance cewa kar a fito a manna posta. In muka posta ko wani iri, in muka dube shi ta hanyar zaman lafiya, tunda yake yanzu siyasar namu ga yanda ta zama, kullum addu'an mu shine a yi duk abun da za a yi a yi shi lafiya a gama lafiya. Idan akwai wani abu da zai kawo wani bakin maganan tashin hankali ko tabarbarewan wani abu wanda zai shafi zaman lafiyan da muka samu, to mu za mu iya goyon baya don mun fi son zaman lafiyan. Tunda a doka an ce ana da lokacin da za a fito a yi campaign, to gaskiya saboda zaman lafiyan da muka samu mu ba za mu so mu ƴansu ƴan siyasa su fito su yi taman na bannan posta, saboda kar ya kawo ɓarkewan zaman lafiyan da muke da shi. Don mun yi ta addu'a Allah ya samu zaman lafiya, to ba za mu so wani abu ya tafi da wannan zaman lafiyan da muka samu ba. wannan mun za mu iya duban sa ta wannan bangaren. Amma in lokaci yayi tunda a doka akwai lokacin da INEC za ta ce ta yi lifting din ban na hana campaign yanzu an ba kowa dama yayi. Idan da a ce a wancan lokacin ne INEC ta yi lifting din ban sannan ya fito ya ce ya hana ko kuma kar wani ya fita campaign ko kar wani ya manna fursa to da wannan za mu iya fitowa mu kalubalanci wannan abun. Amma tunda doka ta hana shi kuma ya ce bai goyi bayan ayi wannan ba to gaskiya mu kuma ba za mu fito mu ce bai yi daidai ba.
Shi kuwa nasu bangaren shugaban jami'ar ACPN Alhaji Muhammad Abubakar Sarki cewa ya shugabanta zaman wakilin hukumar zabe domin ko ga abin da yake cewa
wannan bayanai da shi gwamna ya yi na cewa duk wani wanda ya manna posta ko ya manna menene ya ba da umarni a kama shi to wannan wani magana ne wanda ya yi ai ba zai sauko ba ai wanda mu muna karban umarni ne daga hukumar zabe. Ita take da daman ta ce lokaci kaza ga lokacin da za a yi abu kaza ko ga lokacin da za a yi abu kaza. Amma su daman jam'iyyar PDP sun saba idan wani abu ya taso wanda sukan hana cewa makar kowa ya manna fusta sai lokacin da suka tashi suka ce ga wanda za mu tsaye da dan takara ka san ba a zaɓe ba jam'iyyar nadi kawai suke ko primaries ba sa yi sai dai a yi dodo-rido kawai a zo a yi waɗannan abubuwa a zo a manna. To wannan doka idan za ta yi aiki a cikin jam'iyyar su da suke ma juna haka. Amma mu a jam'iyyance muna karɓan doka ne daga hukumar zaɓe. Ita take da jadawalin cewa lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza idan lokacin ya yi kawai da ta ce lokaci kaza ya yi. Shi kan za mu yi ai shi gwamna ba yi da hurumin shiga matakin INEC hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe ita take da hurumin da za ta iya cewa a lokacin manna fosta bai yi ba gwamna ba. Gwamna ba yi da wannan hurumi.
Shi ya ce kuna lalata masa wasu ayyuka ne da yi na gyara garin Gombe sai ku je ku yi ta mummanna kuna ta lilliƙa hotuna na 'yan takara ko kuma son yin takara.
Ai, da abun ka ga fosta guda ɗaya na wata jam'iyya sai ka gane NPDP guda goma. Yanzu idan dare ya yi ba magana fosta ba ma. Bacci ma ba na hana ma ana mana mai da wake-waken su cikin dare karfe ɗaya karfe biyu za ka ji ana ta yawa ana wakan nan ko. To wannan disturbing ɗin mutane da ake bai zama wani abin ɓata mutane wannan ba sai manna fosta kawai da za a manna a jikin fon shi ne kowa ya sani. Kuma demokaradiyya ake ba mulkin soja ba sabili da haka akwai dokoki duk abin da ya shafi zaɓe da fosta da menene duka constitution da electoral act ya yi magana haka sabili da haka hukumar zaɓe ita take da hurumin waɗannan abubuwa a gwamna ba shi ba gwamna ne na soja ba na demokaradiyya ne mutane suka zaɓe shi sai ce zai zo ya amfani da ƙarfinsa na zamowa gwamna ya take kowa ya musulki kowa. Wannan ba da dai bane.
To da yake wannan batun hukumar zabe ne ya sa wakilinmu na Abuja Nasir Adamu Elikaya ya tambayi Aliyu Bello mai magana da yawan hukumar zabe shin wa'ina matsayar hukumar zabe akan wannan batu.
Idan mun yi dubi da abin da dokar zabe ta kasa ta tanada a sashi na 99 karamin kashi na 1 da na 2 ita hukumar zabe tamkar ba ta kallon abin da mutum ke yi gabanin ya zama dan takara ko gabanin wata jam'iyya ta wuce masa gaba. Har sai in ka zama dan takara ne kake karkashin da hukumar zabe take iko da dubi da kuma la'akari da jam'iyya sannan kawo kan dokokin da hukumar zabe kai tsaye kundin dokokin zaben tarayyar Najeriya ya san da kai. A wannan sashi da na ambata na 99 karamin kashi na 1 an ɗebi iya adadin kwanakin da suka dace a yi wato campaign kenan. A wannan lokaci kwana 90 nan ne dan takara zai fito da hotunansa a karkashin jam'iyya da hoton jam'iyya a saman da tambarin jam'iyya a saman hoton shi ko a cikin hoton shi yana nuni da cewa yana karkashin jam'iyya kaza. Saboda haka ga ka'idoji da gwamnati da kasa ta shimfiɗa wanda a nan ne ake la'akari da cewa zai yi kaza ba zai yi kaza ba. Misali a cikin waɗannan hotuna ba daidai ba ne a samu ya alakanta kansa da wani abu da ya shafi cin zarafi ko cin mutuncin wata aƙida ko al'ada ko wata manufa ta wani sashi ko wata al'umma ko wata kabila ko wani addini na ƙasa baki ɗaya.
Aliyu, in ka duba kusan duk waɗanda suke sa irin waɗannan hotuna 'yan jam'iyya ne kuma za ga akwai tambarin jam'iyyar da suke fatan za su tsaya takara. Misali kamar ya nuna mutum zai iya manna tambarin jam'iyya ya sa hotonsa ya manna a jikin gidansa cewa yana dai fatan wani abu zai iya faruwa nan gaba. A ga su ma waɗannan mutane ya kamata hukumar zabe ya ta san da zamansu.
To kusan na iya kiran waɗannan mutane matsayin muna fata ne ba su kai ga 'yan takara ba domin a doka abin da aka sani shi ne ba za ka amsa dan takara ba har sai ran da jam'iyyarka ta amince maka cewa wani mun tsaye da kai i takara. To kafin ka kai ga wannan mataki, duk abin da kai da kanka a gidanka ko motarka ko wani sashin rayuwarka kake nuni da alakanta kanka da jam'iyya, wancan kai da jam'iyyarka kuka san me kuke yi, ba ku shu farfajiyar yadda hukuma take kallon ku a matsayin ga doka kai tsaye da take kai gare ka ba. Amma ita hukumar da take guda ita jam'iyyar da take la'akari da waye dan takararta, takan fidda rana ta musamman ta tantance wanne ne a cikin gwanayenta za ta tsere mata takara. To lokaci idan yayi ta tsaye da wannan dan takara ne, hukuma take kallon dan takara ya shigo karkashin jam'iyya, kuma za a nema masa dukkan amincewa na hukuma da zai takararsa a karkashin hukumar a karkashin jam'iyyar da yake so, domin kuma zabe ta fidda sakamako yal Allah ya ci ko kuma ya samu akasin haka.
Tabbas kusu irin waɗannan hotuna akwai waɗanda kai tsaye suke fitowa su rubuta for governor, for president, watakila wato dan yan takarar gwamna ko shugaban ƙasa. Wasu kuma za su rubuta Allah ya yi da nufi, wannan fatan alheri da sauransu. Yanzu misali masu irin waɗanda suka manna, kuna zaga kuna ganin irin waɗannan hotuna tun yanzu, kuma zaben nan za a yi shi 2019. Shin ba wani laifi a yi haka?
To ka san yana da kyau mutane su lakanci sabanin kalmomin da ake amfani da su. A cikin yaren Turanci akwai abin da ake kira aspirant, sannan akwai candidate. Ba sai da zaka so ka fassara su ba. A Bahaushe in ka ce musu duk masu takara, ina ganin ba kai wa wanda yake aspirant da wanda yake takara din adalci ba. Shi aspirant tamkar ya fito ne yana burin zama dan takara, bai ma zama dan takara ba, sai ya zama dan takara ka ne duki ɗaya daga aspirant ya zama candidate. Ita hukumar zabe kullun tana mu'amala da jam'iyya ne akan wanda ya zama candidate. Kafin ka zama candidate, muna fata na ce sunanka, kusan ma iya kiran ka, muna fata in ma kalmar ba ta yi daidai ba ko ta yi girma dai, Allahu a'lam. Amma dai na san in ka kira mutum muna fata tukunna jam'iyyar sa ma bai samu amincewar ta ba. To lokacin da kake mun matsayin muna fata, ma'ana kana neman jam'iyyar irka ta amince maka, kaga a hukumar zabe ta tsallaka ta wuce jam'iyya ta je tana ce maka don me kai kaza, jam'iyyar ka ne ya kamata ta san cewa wane ya rigarta ya shiga al'amarin da ba a kai ga lokacinsa ba. Idan an kai ga lokaci aka ce za a fito da yan takara, su waɗannan waɗanda suke matakin muna nema ko muna fata ko muna sa rai ko a taya mu a da ko Allah taya mu ko Allah ba da sa'a da ka kira, in lokaci ya suka fito suka zama yan takara, to fa lokaci yayi kenan da duk abin da doka ta tanada ya hau kansu ta hanyar jam'iyyar su. A lokacin ne kuma za a zo a duba shin yaya kake gudanar da al'amuran siyasar ka karkashin jam'iyyar da kake ciki, yaya ake gabatar da campaign ɗinka. Kada ka manta a karkashin doka akwai lokacin fara campaign, akwai lokacin kare shi, akwai lokacin lika poster ko sa talla a kafafen yaɗa labarai, akwai lokacin dakata da shi. Idan lokacin ya wuce kamar a ce sauran awa 24 a tsaye da gabatar da zabe, aka samu mutum da laifin sa tallan neman goyon baya ko aka kama jam'iyya da cigaba da dora tallan neman goyon baya ko kuma neman ƙurƙu ga hannun jama'a, ana washe garin zabe, tayi babban laifin da hukumar zabe da duk wanda ya gani mai ruwa da tsaki ya san cewa an saba wannan doka, kuma za a su gaban kuliya kuma yana da hurumi da zai hukunta su.
Wani hukunci kuke da shi ko wani mataki za ku dauka? Don mun ji labari watakila akwai wasu jihohi da suke cewa yanzu in suka ga sun hana ma a riƙa manna irin koda hotunan muna fata din ne.
To abin sani shi ne jihohi suna da ikon daukan matakan da ya dace da su gwargwadon fahimtar su na kawo zaman lafiya a tsakanin al'ummar su. Amma abin da hukumar zabe kawai ta sani shi ne ba dukkan al'amura ne suke cikin ruwa da tsakinta ba. Abin da yake ruwa da tsakinta shi ne sai ka zama dan takara karkashin jam'iyya. Gabanin jam'iyya abin da kai da jami'an tsaro da jiha da kuma sashin da ka fito ta auna su ga shin abin da kai daidai ne da aqida da ra'ayi da zabin su ko kuma a'a ya saba.
To Nasir Adamu Elkaya mun gode, kai ma Abdulwahab mun gode, sai Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Yeah. wani taron al'umma kabilan Ibo da ƴan arewacin Najeriya da ya gudana a garin Maiduguri kenan kan wannan batu da ya zafi cikin ƴan makonnin nan na yin aware ko kuma fafutukar kafa a yankin Biafra da wasu ƴan kabilan Ibo ke kirarin hakan da kuma wa'adin da wasu ƴan arewacin Najeriya suka baiwa ƴan kabilan Ibo da setre nasu su bar arewacin Najeriya wanda hakan ya tada hankulan jama'a da dama kama daga ƴan kabilan Ibo zuwa ma ƴan arewacin Najeriya game da kokarin raba kawuna da irin wannan matakai ke kokarin yi a arewacin da ma kudancin kasar lokacin da ɗaya daga cikin shugabannin ƴan kabilan Ibo wato Nnamdi Kanu ya soma kiraye-kirayen kafa a yankin Biafra ko kuma raba Najeriya gida biyu wasu ƴan kabilan Ibo suka dinga janye kansu daga wannan kiraye-kiraye yayin da wasu ƴan arewacin kasar kuma suka baiwa ƴan kabilan Ibo wa'adin cewa su trenasu nasu su koma yankin kabilan Ibo wanda hakan ya dinga haifar da martani kan martani daga dukkanin bangarorin biyu Sheikh Muhammad Gadeire yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar matasan arewacin kasar da kuma ya fito daga yankin jihar Borno wanda suka gudanar da wani taro na musamman da su da ƴan kabilan Ibo na kokarin ganin cewa sun dunkule wuri guda da kuma baiwa ƴan kabilan Ibo tabbacin cewa cigaban zaman su a inda suke kuma su suna tare da ƴan kabilan Ibo
kowa da kowa ya san abin da kwanan ne ya faru a tsakanin Biafra da ƴan northern area abin Hausa so a kai ne muka ga abin ba zai yiwu ba mu da su ƴan uwa ne tare muka soma wannan abin Hausa da mu da Inyamurai duk daya ne tare muka zauna an san abubuwan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure mu da su duk daya ne mu zauna a kasa daya mu abin da yafi damin mu a nan kasa kawai a zauna lafiya shi muke so
to me zaka ce game da kiraye-kiraye da shi Nnamdi Kanu yake yi na kokarin kafa yankin Biafra kuma shi dan kabilar Ibo ne
mun ji labarin Nnamdi Kanu ba dai mutumi ne shi na kudancin Najeriya amma kuma Ibo ma ba duka bane suka bi
shi ma tsohon dogarin shugaban kasar Najeriya Janar Sani Abacha wato Major Hamza Al-Mustafa wanda Hamza G Hamza ya wakilta ya halarci wannan zama da gudanar da ƴan kabilan Ibo a garin Maiduguri ka kuma abin da ke cewa
to kaman yadda ka sani shi Major Hamza Al-Mustafa yana ta kokarin ya ga ya hada mutanen kudu na kudu maso yamma da mutanen arewa akan wannan abu da ake ta fama da shi na rigima na rabuwar Najeriya to shi mutum ne wanda kamar yadda kuka sani mutum ne mai son zaman lafiya mai son haɗin kai mai son cigaban Najeriya to shi ne da aka samu gayyata daga youth na Borno State to shi ne sai nazo a matsayin na wakilci shi abin da ake so a ga an ci shine Najeriya zaman lafiya da haɗin kai da cigaban Najeriya
ganin cewa kusan dukkanin yankunan ƙasar nan akwai ƴan kabilan Ibo ko ban tabbaci gwamnatin jihar Borno za ta baiwa ƴan kabilan Ibo game da cigaba da kasancewar su a irin wannan yankuna tambayki nan ne wa commissioner ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar Borno Alhaji Usman Zanna ga kuma abin da ke cewa
mu mun sani cewa a Borno muna tare da ƴan Ibo da dadewa saboda haka yau su suka kira mu suka ceto sufa ba sa cikin wannan abun to muka kira su wannan maganan Biafra wane ne ba sa ciki to shine muka ba su tabbacin cewa su ƴan uwan mu ne kuma insha Allah duk inda suke a kananan hukumomi wanda suke zama insha Allah za a tafi tare ba wani fargaba
barista Obiara sun hakure shi shine mai baiwa kan kabilan Ibo shawara kan harkokin shari'a da kuma ya halarci wannan taro ga kuma irin bayanan da ya mun game da cigaba da kasancewar su a arewacin kasar
ya daide muna Najeriya a yi mana magana kuma Allah ya kawo ranar ta yau aka ce mana kar mu tafi goina mun murna sosai saboda mun san cewa notice da aka bayar din da care zai iya zama wani abu tunda bai zo ta bakin gwamnati ba to ai a constitution namu ma abun da ya je mu tare bai nuna iri wannan ba ya nuna kowa ya zauna kowane gari kowane kungiyar da yake so ya zauna bunsa ya yi kasuwansa yayi ya samu zaman lafiyarsa saboda haka
kun amince da kasancewa ƴan Najeriya kenan
me yasa ni a wajena a zaman Borno ina da shekara 34 a Borno to ina zan tafi ai in ka ce mbar Borno ka ce maka dogi ga wani naka gaya can dun ba abun da zai sani mbar Maiduguri lokacin da naji magana din ma yawanci wanda suna kira na zaman lawyer naje muzu ba zai yi ba saboda bai zo ta kungiyar constitution namu sai dai ko za a je constitution a gefe a ce ba amfani amma in har zafi constitution ba zancen notice ai constitution ta ba mu dama a section 41 cewa kowa ya zauna duk garin da yake so
Shi ma mai alfarma Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Ibn Kalbe Economy ya turo da sako ga ƴan kabilan Ibo da ma ƴan arewacin Najeriya ta bakin wakilinsa wato Alhaji Zanna Hassan Boma. Ga kuma abin da ke cewa
sako da nake da shi kan taron da aka yi na haɗin kai da kuma kira ga su kabilan Ibo da suke mazauna a Borno akan ainihin kada zuciyarsu ya razana akan wannan wa'adi da aka basu wanda Bosfa ta zo ta shirya aka zo tare da shugabannin su muka zanna wato tare ne wanda ainihin na haɗin kai da kuma neman zaman lafiya. Najeriya ƙasa ce guda ɗaya, al'umma kuma ɗaya ce, saboda haka kana Ibo kana Hausa kana Kanuri kana Yoruba dukkanmu ƴan ƙasar nan ne, wato rabe-rabe irin ta ainihin siyasa da kuma na kabila da wasu abubuwan nan ba zai kai mu ko ina ba. Saboda haka kira muke wa jama'a a haɗa kai a gina ƙasa a nemi zaman lafiya. Amma wannan ainihin kira da su matasa na Ibo suka bara karkashin jagoranci shi Kanu din nan, wato ba abinda zai kai mu ga mafita ba ne. Abinda muke so a ƙasar nan shine a samu ainihin wanzuwa da ci gaba da zaman lafiya.
To wai shin menene ma matsayin gwamnatin jihar Borno game da irin wannan cece-kuce? Tabbakin da yawa gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tima, wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a Barista Kakashe Ulawan ya wakilta, ka kuma amsa da ya bani.
A matsayin gwamnatin jihar Borno da kuma gwamnatin Borno akan wannan batu shine mu bamu goyi bayan wannan kira da aka yi wa Inyamurai su bar arewacin ƙasar nan ba. Muna so mu tabbatar wa Inyamurai da duk wani kabilu da suke jihar Borno da gwamnatin jihar Borno a shirye take domin ta kare su da dukiyansu, rayukansu da dukiyansu. Su 'yan Najeriya ne, kuma kundin tsarin mulkin ƙasar nan ta ba su daman su zauna su sayi gidaje ko kuma su yi kasuwanci su ba tare da wani ya tozarta musu ba. Saboda haka mu muna nan a shirye muke domin mu zauna lafiya da wayannan mutane da muka zauna tun da can da su, kuma dokan ƙasa ya ba su dama su zauna. To ba ma tare da wannan korafi da su bar arewacin ƙasar nan.
Sai dai duk da irin wannan yunkuri na shugabanni da kuma kungiyoyi na kokarin ci gaba da dunkulewa wuri guda, a wasu bangarorin kuma ana ci gaba da samun kiraye-kiraye na kafa yankin Biafra, yayin da hakan ke ci gaba da harzuƙa wasu yan arewacin ƙasar, ki har da wasu shugabanni da ke nuni da cewa lokaci yayi da kowa zai kama gabansa hakan nan. Sai dai a ƙasar mafi yawan 'yan Najeriya da ma masu riƙe da madafan iko ba su goyi bayan irin waɗannan kiraye-kirayen ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
yauma dalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu amma da din sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.